لك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعم الله تبارك وتعالى وبيا يساك دعال بوانا درسي نا القرآن مي جرما مناتكين سورة الأنفال da mu dora akan aya ta 44 zuwa inda muka tsaya insha Allah. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi. Wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wannan ba tambaya bace. Ina fatan malam ina maka fatan alkhairi. Allah ya ji kan mahaifa ya sa ka gama lafiya. Amin. Ya damfare ni naira miliyan 6 an kama shi. Muna cikin shari'a da shi ya mutu, kuma magadan ba su da halin biyana. Wannan kawai wallahi malam duk abubuwana sun tsaya, sai an ban gane wannan ba. Ga hidima na rayuwa ni kuma akwai abokin kasuwa na da yake bina bashi miliyan 2 a ciki. Yakan ta wannan dai yanzu haka din ya kai ni wato EFCC. Yanzu haka kuma ya san duk abin da ya faru da ni, shi ne nake neman addu'a na wajen malam da 'yan uwa musulmai albarkar watan Ramadan. Na gode. Allah ya saka malam. Amin. Allah, wannan ya shiga jarrabawa kwarai, kuma yana buƙatar addu'a, ba wai a wajen malam ba, musulmi ne ɗan uwanmu. Ka ji irin wannan ba dariya ake yi ba. Wata rana kai ma faɗuwa za ta iya samun ka. Tausaya masa ya kamata ka yi, kuma ka yi masa addu'a. Idan ba ka da abin da za ka iya yi masa, ba mu san shi ba, amma abin akwai tausayawa a ciki. Bayan an yi wannan, kuma ka ga wanda ake shari'ar da shi ya mutu, sannan kuma abokinsa da suke kasuwanci yana bin sa miliyan 2, kuma ya kai shi EFCC, kuma yana tabbatar da cewa ya san halin da ake ciki. Wani lokaci za ka yi mamaki don in ka ga wani mutum yana mu'amala da kai, sai ka yi tsammanin son ka yi ki ko ba son ka yi ki ba. Wallahi in ya samu wata dama zai maka abin da ba daɗi. In ka ga dai wannan aida ya kamata ne, ko bai yafe kuɗin bai saurara masa, tunda ga matsalar da aka shiga. Rayuwa yanzu ya take. To ita kuma hukuma a mafi rinjayen lokaci, inda dai hukumar nan ba wai galibinta ba wai Allah take kallo da manzansa ba, kawai abin da yake gabanta da dokokin da suke gabanta shi kawai take kallo. Sai ga mutum ya shiga wani irin hali marar daɗi. Muna roƙon Allah da yake shi mai badawa ne, ya sama maka mafita cikin al'amarin. Kuma duk wani wanda yake da hali ko yake da matsala irin ta haka muna addu'a Allah ya fitar da shi. Allah ya kawo yadda za a yi. Allah ya sauƙaƙa maka. Bayan wannan har yanzu akwai wani wanda shi ma ya yi cin amana kuma ya gudu ya buya. Ya karɓi kuɗaɗen mutane da sunan umra. Ya kuma gudu ya haye ba a san a United. Shi ma muna addu'a waɗannan mutane da aka zalunta, Allah ya bi kadunsu. Kuma bin kadunsu ba za mu iya gaya ba Allah abinda zai iya bi kadunsu ba, amma muna son Allah ya dawo da mutumin a riƙe shi a hannu kowa ya gan shi. Domin shi Allah zai iya buɗa musu ta wata hanya, amma son samu ka ga azzalumin da ya zalunce ka kuma ga shi a hannun hukuma. Daga baya ya ga dama Allah ya buɗa maka wasu kuɗin ya baka. Amma dai yanzu kam ka ga wannan. Wataƙila wannan shi zai fi baka kwanciya a cikin zuciya. Inda Allah zai kawo wani aiki ka ci riba sama da kuɗin da ka biya a umrar. To har yanzu burinka bai gama cika ba don mutumin bai shiga hannu ba. Kuma ya san abin da ya yi shi yasa ya gudu. Don haka ya jefa mutane da dama cikin matsala. Kuɗin yana hannunsa kuma baya hasashen ma da ake ko baya ƙasar ne. Saboda wasu malami suna da jarumta. Wasu gaskiya jarumtarsu ta kai suna ganin ko jahannama za su iya zuwa. Jarumai ne ƙwarai da gaske. Duk rabon mutum ba zai iya wannan aikin ba. Wanda yake da tsoron Allah ba zai iya wannan ba. Domin kana jin tsoron ita hukumar duniya mata game da ita balle ta Allah. To amma a ce ka iya cutar mutane miliyoyin nairori. Kai, wasu malam jarumai ne kaji. Wallahi ma wasu suna da jarumta ƙwarai da gaske ta shiga wuta. Ina kallon duk abin da za a yi zai iya yi. Allah ka bi kadunsu, Allah kuma ya fito da shi. Wannan ya ce, assalamu alaikum malam, ina maka fatan alkhairi. Allah ya ƙara lafiya da imani. Amin malam. Ya ce, malam ina bar addu'a a gurinka da sauran 'yan uwa akan wani aikin alkhairi da na sa a gaba. Zan yi foundation ne da zai na taimakawa wajen gina bohol, wato a Gombe, don sama ma al'umma wato sauƙin samun ruwan sha insha Allah. Allah ya cika buri. Wannan manufar tana da kyau. Ƙoƙarin shayar da mutane ruwa abu ne babba, wanda Annabi ya zaɓa ma wani mutum ya rinƙa yin sadakar ruwa saboda mahaifiyarsa ta rasu. Yake cewa manzo Allah yana son zai yi wani abu na sadaka don ya same ta. Manzo Allah ya ce kana iya yi. Sai ya tambayi manzo Allah ya ce kamar me da me ya kamata. Ya ce su yal ma ka shayar da mutane ruwa. Allah ba da sa'a, Allah kuma ya taimaka. Duk wanda zai wani abu don ya fitar da wannan al'umma daga cikin wahala, maraba da shi addini yake ƙwarai da gaske. Kuma fata ya ce masa da alheri. Kowa ya saka a zuciyarsa yadda yake da halin da yake ciki zai iya saka wa al'umma nan farin ciki ta hanyar da abin ya sauwa ƙaddare shi. Wani ya ce, assalamu alaikum, ina yi wa malam fatan alkhairi. Ya Azumi, muna fama da shi. Allah ya sa mai lada muke yi. Amin. Nace tambaya ta farko, malami jami'in tsaro ne, muna zuwa wato filin daga, ana gwabza fada. To wani lokaci idan an kashe abokan gaba a cikin daji ko a kam nasu, muna samun kayayyaki irin shinkafa, wake, taliya da sauransu, wani lokaci har da kuɗi. Wani kayan za mu kaiwa gwamnati, wani kuma za mu raba. To malam, menene halaccin kayan wannan wato cikin wannan kayan yana cikin ganima ko a'a? Wallahu a'lam. Amma tsarin ku da tsarin yadda ganima take samuwa kila ba ɗaya bane, na fi tsammanin haka. To amma duk da haka, idan kun kashe abin da ya kamata ku yi da waɗannan kayayyakin, sai ku kai su wajen waɗanda suka tura ku yakin, ko ita ce gwamnati aiko, sai a kai mata kayan. Ita kuma kaga gwamnati har giya ma tana tattara waɗannan kayan, ko
duba abin da ya yi ma kai da kyau ku da wanda ta mai da shi da shi. Amma kuma wannan da ta faɗa ne ke yi kuma bai kamata ku yi ba.
In da kama can a musulunci, idan an tura sojojin musulunci yaƙi, duk abin da suka samu baitul mali ake dawo da shi. Kuma shi ma wannan ɗin abin da ya kamata ke nan ya zama, ya koma baitul mali ya zamanto dukiyar ‘yan ƙasa ne gaba ɗaya, ba ku yi gaban kanku ba, saboda aiki aka tura ku kuma ana biyan ku, ko kun ci nasara ko ba ku ci nasara ba ana biyan ku. Wanda ka duk abin da ya biyo a kan wannan, za a mayar da shi zuwa ga baitul mali. Ba ka da daman ka taɓa, idan dai ba abin da ake kira ju'ul, wadda wannan kuma ƙa'id na yaƙi shi yake iya yin wannan. Misali, ko a yaƙuƙuwa na musulunci ke, to za a je a gwabza, amma shugaban kafirai da mataimakinsa, misali, wanda duk ya kashe shi, to raƙumin da shugaban kafirin yake kai da kayan duka an ba mu wannan sojan, to kaga wannan manzo Allah ne yake wannan. Shi ne an sanya maka wani abu wanda zai ƙara maka ƙwazo don ka yi yaƙi. To idan wannan gwamnati ta yi, to kaga wannan wani abu ne daban. Amma idan ba wannan ba, ba ka da daman taɓa wani abu daga cikin abin da aka kashe waɗannan mutane. Da kuɗi, dama kila kuɗin da mutane suka kwasa suka shiga daji suke ta yin abubuwan da suke, sai an tashi duka an ci nasara a kansu da wake da shinkafa da duk abin da aka samu nasu, sai a dawo da shi wajen gwamnati. Gwamnati ita za ta sarrafa shi. In gwamnati ta ɗiba ta baku a matsayinku na sojoji, shi kenan. Amma ba za ku yi gaban kanku ku raba ba. Tambaya ta biyu, sai malam, menene hukuncin masu yin zanga-zanga su ɗauki kayan mutane, su ɗauki kayan mutanen da ba musulmi ba, su ce wai ganima ce? Wannan son zuciya ce kawai, son zuciya ne wanda kuma an yi ta a baya, an ga abin da ta haifar. ka tada rigima ka bitici ka yi abin da zaka yi in kaga shagon wani wanda ba musulmi ba ka dabi kayan sa wace ka haka musulunci ya koya maka kuma shine abin da annabi ya koyar haka annabin yace ai wannan harka ce kawai ta son zuciya wasu daga cikin mutane suke yi kuma duka za su yi bayani idan an je lahira duk wanda ya dauki kayan wani kafiri da sunan wai ya kwashi ganima ba ka da ka'id ba ka da shugaba ba ka da wanda ba wani yaki da aka kulla haka kawai ka je kai wannan an tada rikici ka fasa shago kadi ba za ka dauko da wannan abu ranar tashin alkiyama dole za ka zo da shi wajen Allah kuma dole ka yi bayani don ba wanda yake ka tuci kafiri dan yana kafirci ba wani wanda ya saka wannan waye ne ka kuma na magana yake ba magana ba ke wannan ba magana ce sai dai ba kwa so mu jita ma magana kuke ai bai kamata ba ai ya kamata a yi waya a nan ba saboda diyar da kai magana za ka ja hankalin mu ne don mu ɗauka wani abu ne fa yanzu ma hakan aka ɗauka irin wannan son zuciya ne da wasu suke shar'anta ma kansu ko lokacin da za a yi zanga-zanga an yi ta maganganu malamai sun yi maganganu iri daban-daban ko wadda su ma karan kansu sun sha zaki malaman ko ko ba ku ji ba to an zazzagi malamai a lokacin ba abin da ba a faɗa a kansu ba to yanzu kuma me ya dace kake neman hukuncinsu a wajen malamai bayan su karan kansu malaman zaginsu aka yi ta yi ko amma kuma ba su kasa ganin abin da Allah ya so ya nuna ba ya kuma nuna ɗin ko wasu ma daga baya sun zo suna neman ko malamai su saka baki a sake su bayan sun zazzagi malaman duk an yi wannan fara da aka kama ɗin da duk sun nemi wasu da yawa daga cikin sun nemi malamai su saka baki don a sako su to sai malaman suna da ƙima kenan duk da dai kai ka zazzage su kana ganin mutanen banza ne kuma sun haɗa baki da su gwamnati da wane duk haka aka yi ta wannan surutu amma tun da yayi ne kaga an yi an gama sai kuma wani ya sake tasowa sannan nan ma ku saka mu a gaba ku yi ta zagi haka dai za mu yi ta har mu je wajen Allah da ku ko? Wani ya ce na'am za su ci gaba kenan Allah ya shirye mu da mu da ku duka fatar mu shi ne a samu tsira amma wani lokacin abinda malaman suke hange ba dole ne ka hanga ba yau da gobe ba wasa ba ne da wannan tafsirin ba ana kallo na haka kamar wasa-wasa shekara kusan 40 da wani abu ne ina yi yanzu a ce dai a cikin wannan tafiyar shekara 40 ba ni da wani experience da zan iya gaya maka a rayuwa kana ganin zai yi wanda watakila lokacin da na fara kai ba a haife ka ba da yawa wasu ba a haife su ba nan to amma kuma wai ba zan iya faɗa musu wani abu da na gani na experience wanda na sani kuma tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu ai ban daina karatu ba a littafi amma duk da haka a ce ba ni da wata basira da zan iya gaya maka ga wani abu zai illanta ka kuma in na gaya maka ce baka yadda ba ina ganin yanzu haka kiran sallar la'asar aka yi ban gama bincike ba da darussa akan ayar nan da zo haka na tattara na tuhu ban gama ba ne sallar la'asar kuma na saka rigata na tuhu sai na koma kuma zan ƙarisa sauran wasu abubuwa kuma duk da haka wai kana kallon ba ni da experience inda zan iya gaya maka wani abu ka yadda saboda kawai ka sa son zuciyarka a gaba ko talauci ne ko menene ya dame ka saboda gwamnati ta kai ka bango to addinin ma ba za ka saurara ba yanzu gara ka fito ita kuma gwamnati in ka fito wanda za ta tura maka ma bai da experience din komai ya ci haka
idan da rage jinin ka ba mu ne da mu san da rage jinin ka kai har ma da ka
baka tarara amma shi wallahi farko ne dauke ka shike nan ka tafi ko babun da za a yi kuma hakan din ya faru ya faru so kurin ka hakuri ba san zuciya ba ne wani lokacin malaman suke abin nan ba dole ne kawai ta kama a gaya muku wani tambaya ta uku malam menene hukuncin a je wajen yaƙi ka san jami'in tsaro ne wannan shi yasa yake ta tambaya a kan wani a je wajen yaƙi idan an samu ganima kowa abinda ya ɗauka nasa ne baya ce da ba tare da ko ba tare da ya kai ba tare da ya kai treasury na gwamnati ba an ajiye shi to ai wannan tambayar da yake don da muka yi magana yaƙi an tura ku ne ku yi yaƙi idan an samu wani abu da ya shafi dukiyar waɗanda aka yaƙa sun mutu mai tulmani za a kayi wajen gwamnati za a mayar mata ba ku ne za ku yi gaban kanku ba wannan shi ne za mu ci gaba jama'a jiya mun tsaya a kan aya ta 46 yau za mu ɗora a kan wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
نعم شكرا
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
نعم. ولم تعرفي لك آية وأعلم أنما غنيت آية 40 دقيقة زواتا 50 دقيقة آية وين ولم تسكي بياني جيمني سمرايزنا yaƙin Badar ajiya mun tsaya ne akan kashedi da Ubangiji ya saka wa waɗanda suka yi imani yace ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a
wala tanaza'u, kada ku yi jayayya, fa tafshalu, za ku rarraba. Shi ifshali shine watsewa kowa ya kama gabansa. Al'umma ta yi ifshali kenan. Wannan afagen yaƙa, afagen yaƙi ne Allah ya saka doka. Malamai kuma sun tafi a kan ba a wajen yaƙi kaɗai take magana ba, tana magana da musulmi a kan duk abinda Allah ya ba da umarni a yi masa da'a. Duk abinda manzon Allah ya ba da umarni a yi masa da'a. Kada ku zauna ku yi ta jayayya cikin umarnin Allah, yi kawai aka ce ku yi. Kada ku zauna kuna ta jayayya cikin umarnin manzon Allah. Annabi ya ce wani ya kawo tawili daban ya faɗa, Allah ya ce wani ya kawo tawili a daban ya faɗa. Daga nan idan kuka fara yin wannan, munaza'a kenan ta faru, jayayya. So daga nan kowa zai kama gabansa, shikenan al'umma ta samu ifshali, ana al'umma ta watse, za ta zama ba ta da haɗin kai. Domin wanda ya kamata ya mata jagoranci shine Allah, in ya faɗa kawai a tsaya, in ya ce a tafi a tafi, to ba a yadda ba an fara jayayya. Ka'idin da ake magana da shi a cikin al'umma wanda shi Allah ya aiko ya ba shi littafin, idan ya yi magana a tsaya a kan wannan magana, domin yana karɓa ne daga mai littafin shine Allah. To sai aka ƙi, aka fara jayayya, tanaza'u sai ta faru. To kuna shiga jayayya a junanku ku musulmai, to shi kenan ifshali ya afku. Manzo Allah saboda kiyaye waɗannan dokoki da Allah ya saka, ko yana cikin gidansa sahabbai suna ƙofar gida ya ji ana magana, ana ɗaga sauti, to zai leƙo ya ce musu su daina. Saboda wannan zai sabbaba ɗaya ya ji haushin ɗaya. Idan ɗaya ya ji haushin ɗaya, to ba kowane ɗayan ba ne zai ji haushin ɗaya, ɗayan ya zo da wani abu kuma ya masa biyayya. To daga nan za a samu matsala. Shi yasa yau za ka ga musulmai sun rarraba gidaje da ba a san iya adadinsu ba. Idan waɗancan sun maka ka yi, idan ba su yi maka ba ka hau ka yi surutu ka faɗi abin da duk za ka faɗa. Wasu waɗanda suke da kama da irin naka su ma su shiga jefa maganganu. Balle yanzu an rasa ma, yanzu nan za ka yi magana kafin minti biyu magana ta isa ba, ko kuma ta isa duk duniya ko ina ta shiga. Shi yasa jayayyar ta zama tana samar da illoli masu yawa da suke. Ifshalin ma shi ma sai ya zama. Kaga wani yana shaye-shaye, yana jan hayaƙi, yana turawa, amma yana faɗan annabi ya ce kaza, ya ce kaza, ko kuma shi kaza ne. Wani ma har ya kai matsayin yana naɗa kansa Allah. Ai kaga lamari ya kai inda duk ba a sanya kai. To shi kenan wa tazhaba rihukum, ƙarfinku zai tafi. To shi yasa yau kaga duk yawan musulmai, to ba su da ƙarfin faɗa a ji, ba sa iya sakawa, ba sa iya hanawa, musamman a wasu jihohin ma a ƙasar nan. Ga yawa, ga jayayya, ga ifshali, ga ƙarfi ya tafi, amma duk ba a gane ba. Waɗannan abubuwa su ne Allah ya jan hankali a kansu. To idan wannan abun ya faru haka kawai a masallaci ko a cikin gari, idan ya faru ƙarfi yana tafiya, ina kuma in an je fagen daga aka fara musu, illa tafi haka. shi yasa ma a fagen dagar ma aka samu wasu suka yi ta yada maganar da ba ita kenan ba in ka dubi suratul bara'a walau aradul khuruj la a'addu lahu 'udda wasu Allah yake da sun yi niyyar fita ma Allah zai ce ba za su fita ba wala a'udu khilalakum a tsakaninku za su yi ta yada jita-jita su je su samu wancan su ce kaza su samu wancan su ce kaza yabghunakumul fitna abinda suke nema a cikin ku shine fitina wa fiikum in anzu kuma cikin ku samauna lahum akwai masu sauraron su shi sa yanzu duk inda kai rubutu a Facebook ka ci mutuncin addini za a samu wani zai bi bayan ka duk inda kai rubutu na cin mutuncin wani malami za ka samu mai bin bayan ka duk abin da ka zo da shi sama'una akwai masu saurare wanda za su maka biyayya su yi comment an gane kuma kamar yanzu irin wannan lokacin ba waɗanda aka samu idanu kamar malamai kowa so yake ji me za su faɗa da ma son da kake ka ji me za su faɗa zuwa za ka kai aiki da daɗi kuma matsalar shi ne kawai in ka ji abin da suka faɗa shi ne ka yi comment da rubutunka da ba shi da kyau shi kenan an gama wannan fa shi ne yawanci abin da ake to matsalar Allah ya hana waɗannan abubuwa ya ce idan kun yi haka ƙarfinku zai tafi wanda ba musulmi ba shi a wajensa har wannan malamin da kake zagi da kai da shi duk ɗaya ne a gurinsa ba yi da bambanci saboda kai ma musulmin ne idan masabar ku ce ta yi daban ko ɗariƙar ku ce ta yi daban wannan kai ka jiyo amma shi wanda ba musulmi ba kafiri duk wannan zagin da kake da kai da shi duk ɗaya ne ko ba haka ba ne shi ba ganin ko wani bambanci a tsakaninku na wai kana wancan masabar ko yana wancan masabar ai duk ku ne inda har wasu waɗanda ma kiristoci ne suna comment suna rubutu a kai wannan ba sun haɗa su haɗa da yaro arabuna Facebook suna magana sai wani ya ɗauko abin da kai musulmi ka faɗa sai ya magana a kai ko ba addinin ku ne ɗaya ba saboda kai ne ka buɗe masa kofa shi ba ruwansa waye da cewa a'a kai waye ne ba tare da shi a'a duk kawai yasa Allah ya ce ƙarfinku zai tafi wasbiru ku yi haƙuri ta ji abin da Allah ya faɗa ku cewa ka yi haƙuri ka daina yin waɗannan abubuwa ku yi haƙuri ku zauna da junanku lafiya ku yi haƙuri ku daina jayayyar ku yi haƙuri ku daina aibanta junanku mu ma anan muna ba wa malamai haƙuri wallahi abin da ake a Facebook ba daidai ba ne wani malami ya zaro abin ɗinsa malam hoto ne ya dame ka ko karatun da muke baka ce komai ba karatun ya kamata ka ji ba hoton ba shi wanda kake ɗaukan hotonsa kullum yana tare da kai shedan ne yake zagaya maka yake son ya saka ya hana maka jin abin da ake son a faɗa ko mu din ma fasin din mu za ka yi na babu laifin ka fasta ai tunda in ma baka fasta ba mala'iku suna ɗauka kaga karewa kenan da haka abinda muke faɗi a zatonmu a wajen Allah alheri ne don haka ko ina ma ka iya turawa wa inna alaikum la hafizin kai ma da ka tura yana rubutu a kanka mala'ika abinda yake faruwa shi ne ba daɗi wannan ita ce gaskiyar magana waɗannan kafofi sun zama kafofi ne na haɗa jayayya a ɗauki maganar wancan malamin a saka kuma mai rubutu ya rubuta a ƙasa idan ya fahimci akwai wani wanda aka yi magana a kansa ya ɗauko hotonsa ya saka in ma ba da mutumin ake ba ne shi dai a tasa fahimtar da wannan mutumin ake bari ya ɗauko hotonsa ya sa magoya bayan waɗancan kuma sai su ji cewa da wannan mutumin ake shi kuma wanda ya maganar ma bai san da mutumin ba ji yana faruwa kaga duk waɗanda suke haɗa wannan gaba suwaye suwaye ku yi magana mana 'yan social media ne su ne masu haɗa waɗannan abubuwa. Sai ga an rubuta yanzu nan malam wane ya zazzafan raddi. Me kake son ka haɗa tsakaninka da Allah, yanzu wannan shi ma da'awa ce ta addini, kuma kira kake don a samu maslaha tsakanin al'umma, ko so kake ka kawo rigima? Sai dan ka kawo rigima ko tafshir za ku samu rarrabar, za a watse, kowa zai kama gabansa, haka ne? Wa tazhaba rihukum, kuma ƙarfinku zai tafi, ma'ana ba za ku iya haɗa kai ku tinkari abokan gaba ku ci nasara ba, ba zai yi ba. Wannan shi ne duniyar social media a yau, ita ce abin da ake, wannan shi ne abin da ake yi. To haka kuma ya shiga ɓangaren siyasa, haka ya shiga ɓangarori na rayuwa, duk wanda kake son ka ɓata sai ka ɗauko hotonsa ka saka ka haɗa shi da wani mutum, sai ka ce ai da shi yake magana, shikenan masu comment su ma sai su samu hanyar shiga zunubi, su ma sai su taya su ce mun saka hannu wannan zunubin har da mu. Wannan dukkan abin in an ɗauko shi banda lalata al'umma ba abin da yake. Don haka mu a wajenmu malamai muna ba su haƙuri don Allah su daina waɗannan abubuwa. Kawai buɗe littafi ka gaya wa mutane abin da Allah ya ce, karantar da su kawai ka wuce. Wani ya yi wani abu, inda ka samu dama je ka same shi ku yi magana, ta kila za ka iya gane manufarsa ga ma abin da yake da shi. Amma ɓata juna da ake wannan ba shi da alheri, babu alheri a cikinsa. Allah ya ce wasbiru, ku yi haƙuri, inna allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Sai ya ce wala takunu, kada ku kasance kallazina kharaju min diyarihim, kamar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu baqaran, kawai barna ce ta fito da su. Albatar shi ne ƙin gaskiya, a gaya ma gaskiya ka ƙi yadda, faɗi duk abin da ya kamata na gaskiya a gaya ma ba za ka yadda ba. Baqar waɗancan sun fito daga cikin gidajensu don wannan abu, to ku musulmi kar ku zama irinsu. Kuma sun fito ri'a annas, don su nuna su masu jama'a ne, kamar yadda abin ya faru a Badar. Waya su duna an sabilillah, kuma burinsu shi ne su tsare daga hanyar Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, to Allah ya ce da abin da kuke aikatawa ya kewaye shi. Irin wannan kalmar ita ce tafi ba da tsoro ma wasu daga cikin magabata. Allah ya ce duk abin da kai na kewaye shi da sani na bai fita daga cikin iko na ba na sani. Kaga duk tawilin da zaka zo kai daga baya, Allah ya ce dai na kewaye abu, ba yadda za a yi ka fita daga cikin dankata, kuma har zuciyarka na kewaye ta. In Allah kake nufi na sani, in ma ba Allah kake nufi ba na sani, in barna kake son kai na sani, in gyara ma kake son kai na sani, komai da kake yi Allah ya ce ya kewaye shi da abin da mutane suke aikatawa. Za ka iya ɓuya ka yi rubutun nan, in ka sake watakila ka yi deletin, ka yi ɓarnar, daga baya ka zo kana ƙoƙarin janyewa ko? Ai, biyu na faruwa kafin ka yi wannan duka. Allah ya kewaye abin da za ka yi, don in ka sake kalma kafin ta shiga duniya, Allah ya san da ita. To wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, ka tuna lokacin da shaytan ya kawata musu mummunan aikin su, yayaudare su shaytan yazo yace musu wa qala la ghaliba lakum al-yawma, daga yakin Badar kafin a fara gwabzawa, shaytan yayaudare kafirai ya fito a cikin su da sura irin tasu, iya ce musu la ghaliba lakum al-yawma, a yau la ghaliba lakum, ba wanda ya ishe rinjaye ku, ba mai cin nasara a kanku. Annabi da jama'arsa mutum 340 ko kun zo da mutane sama da 1000 ba wanda zai ci nasara a kanku kawai ya gaya musu haka kaduwa fa shi baya iya kashewa baya iya rayawa mai kashewan shine Allah ko bai ya raba su da Allah kuma yayin da rayu su yasa su cikin guru so ku a cikin mutane ne Allah san wannan
lokacin da na ma da dai amma ne iyo da nan
ba wani ne ba da kaza da kaza lokacin da zabi maka shi bayan ya kada rigarsa ya tafi wanda shi dan yake yawa wannan yazo ya same su yace ba wanda zai rinjaye a kanku minan nasi daga cikin mutane ba wanda ya isa wa inni ni karan kai da kaji shi dan yace shi kansa yace jarul lakum ni mai taimakon ku ne dan taimaka muku ba wani abu wannan kafin a shiga kenan ya fagen daga to yanzu an shigo fagen daga falamma tara atil fi atani lokacin da jama'u biyu suka ga juna da musulmai a nahiyatul abinnan duniya kusa da madina ga kuma kafirai can bangaren makka su ma sun fito yanzu kowa ya ga juna to sai ya ga ba mutane ne kadai a cikin tawagar annabin nan ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a kamar yadda na gaya muku jiya yace ya Allah kada ka bari a kashe waɗannan don su kadai ne barna za ta iya faruwa Allah ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada umurni wa mala'iku Allah ya bada umurni yace a jaru dunar mala'iku 1000 sai su shiga cikin waɗannan sahabban su ma sahabban ba ganin su suke ba amma su shigo ciki saboda su karbi yakin din gurungun aka ba shi wannan garanti aka jagoranci 1000 suka shigo Allah ya ce ya ma fasa 1000 yanzu a karo 4000 su zama 5000 ina maganar kafirai 1000 to kaga mala'iku ma ba za su samu wanda za su kama ba wasu kafa saboda yasa abin ya yi yawa shi yasa wasu masu ruwaya suke cewa wani yana cewa na yi hali zan kai ga wannan kafirin amma ni ban isa gunsa ba amma na ga kuma kansa a ƙasa hali nake in samu in kai masa hali ban iso inda yake ba sai kuma ga kansa ya faɗi ƙasa to lokacin da aka yi wannan jama'a biyu nan suka gani shi shaidan ya gani ya ga mala'iku na kasa ala a ƙibaihi shi ne sai sunkuya a digadigansa sulalewa ake ana sulalewa ana zagayawa ana sulalewa a kai da kaje za ka taimake mu yanzu ina zuwa ya ce a'a inni arama la tarau ina ganin abin da ba ku gani ba ku sani ba ne akwai matsala kaga wannan taimako ne daga wajen Allah kuma ya ce musu inni bari'un minkum wallahi ba ruwa na da ku na baranta to haka ko zuciyarka wacce take sa kai zina misali ko kai wani sabo ko duk abin da ka kulla sai ka gama kullawa sai ka fada ciki sai kuma ka dawo da kanka kake zargin kanka da kanka yace musu na baranta da ku saboda na gani abin da ba ku gani inni akhafu a komai shedantakarsa dole ya ji tsoron Allah don Allah maganinsa zai yi shi kuma dama tsoro akwai na ka bi umarni akwai kuma tsoro na baka bin umarni idan wanda yake da umurnin ya kau sai kai aiki. Wannan yasa za ka ga mutun ya buye yana shan kwaya amma in ya zo gaban yan sanda ba zai sha ba. Tsoro ne amma ba na Allah bane. Yana yin abubuwan sa ne kawai. Ko shedan yana cewa yana jin tsoron Allah ba tsoro nawa yana bin dokokin Allah ba. Kawai tsoron da yake ji mala'ikun nan kada su hada da shi. Yace inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne. Yace idh yaqulul munafiquna katana lokacin da munafikai suka ce wallazina fi qulubihim marad da wadanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya na munafurci. An gane daga cikin kafirai akwai wadanda zukatansu da munafurci da wane ne. Kuma daga cikin waɗanda suke munafukai a cikin musulmai suka kalli kansu suka ce su mutum 340 ko da wani abu. Ga kuma waɗannan kafiran mutum 1000 a wata ruwayar ma sun fi haka. Sai suka fara cewa kaga waɗannan musulman zarra ha'ula'i dinuhum addininsu ne yake da rasu ba za su iya yi da waɗannan mutanen ba. Kaga kenan yanzu za a samu fashal. Daga cikin musulman wasu sun fara cewa wannan addini ku ne yake yaudara ku waɗannan mutanen sun fi ƙarfin. Sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah wanda bai dogara da Allah fa inna Allah lalle shi Allah azizun gagaro ne hakim kuma Allah mai hikima ne. Sai Ubangiji ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu da zaka gani ya Muhammad iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu almala'ikatu yatawaffa alladhina kafaru mala'iku suna kashe waɗanda suka kafirta da za mu nuna maka yadda suke kashe su yadribuna wujuhahum suna bugun fiskokinsu wa adbarahum suna bugun bayansu mala'iku suna ce musu wazuqu azabal harif ku dandani wata azaba ta gobara azabar balbalin wuta dalika bima qaddamat aydikum wannan abin da hannunku ya gabatar ne wa anna allaha laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zalunci bane ga bayinsa. Ya kawo shi da siga mubalaga rashin zaluncin Ubangiji ya kai matuƙa matuƙa matuƙa. Wala yazlimu misqala zarra abinda ya kai misalin ƙwayar zarra Allah ba zai zalunta ba. Wala yazlimu rabbuka ahada Ubangijinka ba zai zalunci wani mutum ɗaya ba. Ƙwayar zarra in an ce ka tattara ta ma ka kawo ta ba za ka iya ba. Amma Allah ya ce daidai da waɗannan ayoyi daga abin da ya yi zuwa wannan 51 ayoyi 10 ke na ko 9 mun haɗe su a guri guda su da suka tattaru a cikin wannan sura. Amma ba a nan ne kaɗai ƙissar yaƙin Badar ta ƙare ba. Wannan shi ne abin da ya faru. Yanzu dai a waɗannan ayoyin Allah ya nuna mana cewa annabi ya ci nasara, Allah ya ba shi ci nasara, ga mala'iku an ba shi, ga shi waɗanda suke kafirai an kashe su, har ma tarihi yana cewa an saka su cikin manya-manyan su an jefa su a wata rijiya. Wadda rijiyar haka aka yi ta jefa su a ciki bayan sun mutu bayan an kashe su. Allah ya ciyar da musulunci gaba. To wannan akwai darussa kamar yadda muka ambata. Darussan da muke so mu fitar a cikin wannan za su kai 25 ko wajen 30 cikin waɗannan ayoyi. Amma in kana da bukata ka ɗauki alƙalaminka da ƴar takardarka ka rinƙa jocin kana ƙirga mana ba ka ji darussan da za mu fitar. amma yanzu lokacin mu ya karatu, amma durusun wa'ibar fi ghazwati badar shine kan labarin darussa da abubuwan lura a cikin yakin Badar, wannan zamu fitar da su saboda ba kissar mujita kadai ne ba, akwai abin da za su iya taimaka mana a cikin rayuwa. Waɗanda sahabban nan wato sun ga duniya amma suka yi watsi da ita, sun ga wasu abubuwa, sun ga mayaudara, sun ga munafukai, sun ga wane da duk a cikin yakin nan, amma dai suka sa Allah a gaba, daga ƙarshe ya ba su nasara. To kai ma a rayuwa duk waɗannan abubuwan da muka ambata kana tare da su, akwai abubuwa da yawa, to amma tunda Allah ya koya ma sahabbai wasu darussa a ciki, to darussan za mu tsamo su ne abinda za mu amfana da su a cikin ƙissar wanda za mu karanta su in Allah ya yarda. Yanzu kar lokaci ya ƙaya ya takura mu a nan, don haka za mu ajiye a nan duk insha Allah. Wato darasinmu kenan na gaba zai zama, in har mun gama da darussan, zai zama aya ta 52 insha Allah. Za mu ajiye a nan sai gobe ma ɗora insha Allah akan waɗannan darussa insha Allah. Wani bawan Allah ya ba da kofin Qur'ani guda 5 kuma yana neman a saka shi cikin addu'a da buƙatunsa na alheri. Allah ya biya waɗanda ba su kawo al-Qur'anai ba, su ma muna musu addu'a da buƙatunsu na alheri. Allah ya biya. Muna roƙon Allah ya karɓi ibadar da muke aikatawa cikin wannan wata. Muna roƙonka ya Allah ka yafe mana. Allah ka ji kan iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda suke raye ka ba su cikawa da imani. Muna roƙonka ya Allah duk wata damuwa ka yaye mana ita ya Allah, duk wata musifa ka raba mu da ita ya Allah. Wannan ƙasa muna miƙa ta zuwa gare ka ya Allah, kai ne mai sauƙi, ka saka mata sauƙi da mutanen cikinta. Allah kai ne mai yaye fitina, ka yaye fitinar da take cikinta, ka ba mu zaman lafiya. Jihar mu ka sanya mata albarka, masu jagoranci a ciki ka taɓa zukatansu wajen tausaya mu wannan al'umma. Ubangiji ka tsare mu daga dukkan wata fitina, abinda zai taɓa imaninmu Allah ka tsare mana shi ya Allah. Ya Allah ka tsare mana imaninmu, ka tabbatar da mu akan gaskiya. Allah ka ba mu mutuwar shahada, Allah ka ba mu sauki cikin rayuwa, Allah ka karɓi wannan ibada da bayinka suke yi, idan sun yi kuskure Allah ka yafe musu, Allah ka yi mana muwafaqa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.